بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zaman mu na biyu wannan daura ta wannan littafi na manzumatu manhajil haq fil aqidati wal akhlaq na Sheikh al-Allama Abdulrahman ibn Nasir al-Sayyidi Allah ta'ala ya mishi rahama kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun tsaya karshen baiti na 10 wanda dama mun karanta fassara ne zamu fara yi insha Allah ta'ala saboda haka zamu tashi daga farkon baiti na 11 Malam yana cigaba da mana bayani dangane da siffofin Allah subhanahu wataala. Malam yace Aliyun Allah madaukaki ne shi. Wanda wannan wato siffa ta Al-Ali. Sunan Allah na Al-Aliyu yana kunshe da suna sannan kuma da siffa. Sunan shine shi Allah madaukakin. Sannan kuma siffar ita ce siffar daukaka din. So wannan sunan ya zo a cikin alqur'ani a cikin ayatul kursi da Allah yake cewa wala ya'uduhu hifzuhuma sai yace wa huwal aliyul azim Allah shine madaukaki wanda yake sama sannan wani wajen ya zo kuma ala siratit tafdil sabbih isma rabbikal a'la wato tsarkake sunan ubangijinka wanda yake shine mafi daukaka subhanahu wataala da aka yace aliyu Allah madaukaki ne shi ala zatin wato ya daukaka wajen zatin sa wa qadaran da kuma ikon sa wa qaharuhu da wato rinjayen sa akan komai ma'ana da malam yace aliyu Allah madaukaki ne kamar ka ce menene ma'anan madaukaki sai yace ya daukaka ta fuskoki guda uku fuska ta farko shine qadaran Allah madaukakin sarki wajen matsayi da girma ya daukaka shine ailahul kamalu wal azamatu wal jalal Allah yana da girma Allah yana da matsayi dukkanin daukaka ta tabbata ga Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama kaga wa ma qadarullaha haqqo qadrihi ay wa ma azzamullaha haqqo ta'zibihi basu girmama Allah yadda ya kamata su girmama shi ba saboda haka Allah ya daukaka wajen girma Allah rafi'u darajati ne shi ma abocin darajoji masu daukaka ne daukaka kun darajoji na biyu kuma shine yace na farko da muka tsallake ala zatin zatin Allah ya daukaka kenan ya tabbatar mana cewa Allah yana ina Allah yana sama saboda madaukaki ne shi da zatin sa sannan matsayin sa da girman sa matsayi ne da yake sama da matsayin kowa sannan wa qaharuhu rinjayarsa ay uluwul qahar Allah shine wanda yake da madaukakin karfi da rinjaya yana rinjayan bayin sa a dukkan komai shine wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine marinjayi akan dukkan bayin sa gaba daya sai yace qaribun bayan nan kuma Allah makusanci ne yana kusa da bayin sa mujibun sannan mai amsa addu'an bayin sa ne kaga anan qarib abinda zamu dauka anan wani irin kusanci ne Allah yake da bayin sa shin kusanci ne na zatin sa kamar yadda nake kusa yanzu da Malam Ahmad haka Allah yake kusa da mu da zatin sa ba haka bane Allah yana kusa da mu ne da ilimin sa ilimin Allah duk inda ka je ba za ka fita daga ilimin Allah ba yana tare da kai amma zatin sa fa yana sama amma ilimin sa da ganin sa da jin sa yana kusa da kai yana tare da kai shine wa huwa ma'akum aina ma kuntum shine Allah yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu saboda haka Allah qaribun ne mujib aina za mu samu wannan sunaye a cikin Qur'ani shine fadin Allah ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an kaga wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni to ina kusa da su sai ce ujibu kaga ya zama mujib kenan ina amsa ujibu da'wata da'i idha da'an a wani jama'a ce innahu qaribun mujib ko Allah makusanci ne sannan mai amsa kiran bayinsa ne lokacin da suka roke shi take yace qaribun mujibun, Allah yana kusa da bayinsa sannan kuma yana amsa bukatun bayinsa. Bilwara mutawaddidu, sannan Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne, mai jin kai ne game da bayinsa. Halittun Allah sune alwara. Allah mutawaddidu ne, yana nuna musu kauna, yana nuna musu jin kai, shine wa huwal ghafurul wadud kenan. Allah madaukakin sarki mai gafara ne, Allah mai tausayi ne, Allah mai kaunar bayi ne. Allah yana kaunar bayinsa sama da yadda uwa ke kaunar da ke kaunar ƴaƴanta. Kenan duk abinda mutun ya gamu da shi na matsala a rayuwa ko rigimar rayuwa ba zai jawo shin Allah ba, saboda ba komai ya sa mu Allah ya jefa shi a wannan matsalan ba in ba soyayya ba, kauna ce. Kamar yanzu misali ne, walillahi almasalul a'la, idan yaro dan shekara 3 yana rashin lafiya, ko dan shekara 2 yana rashin lafiya, sai mahaifiyarsa ta dauke shi ta kai shi ina, ta kai shi chemist, ko mai chemist ya zaro allura zai caka masa, ka san da zafi, amma ta za ta danne shi ta matse shi a masa me, a masa alluran, bayan ta danne shi ta matse shi kuma ta dawo ta rallashe shi. To walillahi almasalul a'la, haka Allah yake mu'amalantar mutane. Idan yana so ya warware maka wata matsala, sai ya jefa ka a cikin matsala. Idan ya jefa ka a cikin matsala kuma, sai ya rallashe ka da nassoshin Qur'ani da hadisi cewa kai hakuri akwai lada, sai rallashe ka. Saboda Allah yana kaunan bayinsa, shine mutawaddidu. Allah yana kaunan bayinsa, Allah yana son bayinsa. Sannan yace huwal hayyu wal qayyum dhul judi wal ghina wa kullu sifatil hamdi lillahi tusnadu. Huwal hayyu, Allah shine rayayye wanda yake da alhayatul kamila, rayuwa cikakkiya wanda na kasa bata taba kawo mu rayuwar farmaki ba, kuma ba za ta kawo mata nan gaba ba. Dukkaninmu rayuwar mu tana da nakasa a farko, tana da nakasa a ƙarshe. Nakasan farko, nakasan farko shine lokacin da ba ma nan. In dai an yi lokacin da ba ka nan, to rayuwarka akwai nakasa. Sannan nakasa na biyu kuma shine lokacin da za a zo a yi ba ka nan shi ba, kuma bayan ka mutu. Da kana mace, yanzu ma kuma kan za ka zo ka yi me? Za ka zo ka mutu, za ka zo ka mutu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Da kuna mace, Allah ya rayar da ku, sannan Allah zai kashe ku, sannan ya sake rayar da ku. Yan wuta ma in sun shiga wuta, Allah ka saba ma cikin su. Cikin abin da za su ce shine, qalu rabbana amatta nathnataini wa ahyaita nathnatain. Allah ka kashe mu sau biyu, da farko ba ma nan, bayan ka alice mu kuma ka sake kashe mu. Wa ahyaita nathnataini, ka rayar da mu sau biyu, da ba ma nan, ka alice mu kuma ka kashe mu ka sake rayar da mu. Kaga rayuwar dan adam akwai nakasa, amma shi Allah yana da alhayatul kamila. Sannan wal qayyum, Allah shine tsayayye, shine al qayyum, al qa'im bi nafsihi al muqim li ghayrihi. Allah shine wanda ya tsayu da kansa, sannan ya tsaya ma waninsa. Duk wani wanda ba Allah ba ko ya tsaya maka, to ba tabbas, ba tabbas. Duk wanda zai ce ya baka garanti, duk wata matsalan da kake da shi ka zo ka same shi, babu tabbaci, ba zai iya ba. Eh, saboda shi Allah shine wanda kullun yake so a roke shi, in baka roƙonsa ma ya fushi da kai. Amma dan adam fa yana son mai roƙo, dan adam ba ya son mai roƙo. Duk wanda ya fiye roƙo, to yana fita zuwa a zukatan mutane. Duk matsayin ka, duk yadda yake son ka, in dai ka fiye ba ni ba ni, to ba za a so ka ba, da ka fita zuciyar mutane. Amma Allah kuma, in kana so ka samu matsayi a wajensa, kullun ka ɗaga hannu ka ce Allah gani ka bani, to nan ne za ka samu matsayi a wajen Allah. Amma ɗan adam, in kana so ka wulaƙanta, in kana so ka wulaƙanta a wajensa, to kai masa haka. Da ka ce masa gashi ya ce maka ungo, to darajar ka ta yi ƙasa. Allah ya sa mu dace. Sannan zuljudi, Allah shine ma'abocin kyauta, walgina da wadata, cikakkiyar wadata. Allah shine ma'abocin falaloli, ma'abocin ni'imomi, ma'abocin kyauta, kuma shine ma'abocin wadata, cikakkiyar wadata. Wa ma bikum min ni'mati fa min Allah. Duk wata ni'imar da ke tattare da ku ta zo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ya ce, wa kullu sifatin hamdi, sannan duk wata siffa ta yabo, duk wata siffa ta godiya. A wata nuskan yace wa kullu sifatin judi, duk wata siffa ta kyauta da kyautatawa da sanin ya kamata lillahi tusnadu, ana jingina wannan siffar zuwa ga Allah, ana jingina wannan siffar zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah yana da cikakkiyar wadata, duk wanda ba Allah ba kuma talakane shi komai arzikin sa. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid, ya ku mutane ku matalauta ne, ku mabukata ne, ku matsiyata ne a gaban Allah. Allah kuma shine wadatacce, shine abun godiya. Sannan yace a haba bi kullil khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu. Malam yace a haba bi kullil khalqi, Allah madaukakin sarki ya kewaye dukkanin halittunsa, ilman wajen ilimi, wa qudratan da kuma iko, da ilimin sa da ikon sa ya kewaye dukkan halittunsa. Ba wata halitta da za ta fita daga cikin ilimin Allah, ba wata halitta da za ta fita daga cikin ikon Allah, babu babu. To anan akwai waɗanda suke bata dangane da abin da ya shafi ilimin Allah da kaddaran Allah. Mutane dangane da kaddaran Allah sun kasu zuwa gida uku a bangaren aqida. Ina so mu fahimci wannan da kyau. Akwai na farko waɗanda ake kiran su da aljabariyya, alqadariyya, alqadariyyatul jabariyya. Akwai alqadariyyatun nifa, sannan akwai mu kuma mu ahlu sunna wal jamaa. Su qadariyyatul jabariyya garin tabbatar ma Allah da siffan ilimi da kaddara sai suka wuce iyaka. Su qadariyyatun nifa wajen kore ma Allah siffan ilimi da kaddara su sai suka wuce iyaka. Mu kuma ahlus sunna sai muka zama ummatan wasaba, tsaka tsakiya. Su wadancan qadariyyatul jabariyya sai suka ce bai kamata. Yanzu ai ga mu nan muna zaune a masallaci muna karatu go, wasu kuma a daidai wannan lokacin, a daidai yanzu wani kuma yana bayan gari. To sai suka ce bai kamata a ce Allah ya san mutum zai je bayan gari kuma ya bashi ba. Saboda haka sai suka ce to an jingina mu Allah siffa ta na kasa, da haka Allah bai san duk abin da yake faruwa ba. Kawai yanzu yanda muka zo muka zauna muna karatun nan, kawai sai da muka fara karatun nan, kawai sai ga Allah, kawai sai ga ko ga wasu suna daura a masallacin Imam Nawawi, amma kafin mu zo bai sani ba. Wannan tunanin su kenan. Su kuma qadariyyatul sune wannan ɗin qadariyyatul nifa kenan, sune wannan farko qadariyyatul nifa garin korewa sai suka wuce iyaka. Wai so suke yi su kore ma Allah siffa tana kasa. Su kuma qadariyyatul jabariyya wajen tabbatarwa sai suka wuce iyaka. Sai suka ce yadda mu muka zo muna karatu yanzu, Allah ne ya kaddara mu zo mu yi karatu. To haka nan wanda ya tafi bayan gari shi ma kaddaran Allah ne, da aka karka zarge shi. Allah ne ya ga dama. In kaga kai ka sha zobo dan uwanka ya sha giya, haka Allah ya kaddara kai ka sha zobo shi ya sha giya. Karka ce masa dan me. Kaga kuma anan zai ka bashi amsa ka ce shi yasa kuma kaddaran Allah ta rigaya akwai yan wuta akwai yan aljanna. In ka ganka a wuta kaddaran Allah ne, in ka ganka aljanna nan ma haka Allah ya kaddara. Kamar yanzu ne misali. Kana zaune a nan sai ka tashi zaka je tsallaka titin nan, sai ka ce haka Allah ya kaddara ka ɗeba da gudu ba tare da ka duba ba. To ai ina ga daidai lokacin da Allah ya kaddara ka ɗeba da gudu wajen tsallaka titi, daidai lokacin kuma Allah ya kaddara tilila ta buge ka. Ka kai baraka yake da kaddaran Allah wajen ba. Sannan to mu kuma ahlus sunna sai muka zama a tsakiya, sai muka ce dukkanin abin da ya faru mai kyau ko mara kyau da ilimin Allah da kaddaran Allah. Sai dai kaddaran Allah ya kasu kashi biyu, akwai kaddarul lahil kauniyya, akwai kaddarul lahil shar'iyya. Kaddarul lahil kauniyya shine kaddaran da Allah ya tsara duniya ta tafi akai. Kaddarul lahil shar'iyya kuma shine tsarin Allah na shari'a, halal da haram, ayi kaza a bar kaza. To wajen yin ayyuka ana kafa hujja ne da kaddaran Allah shar'iyya ba kauniyya ba. In ka ce Allah ne ya kaddara ka sha giya, kauniya haka Allah ya kaddara ka sha giya, amma shar'iyya Allah ya yarda ka sha giya, a'a bai yarda ka sha giya ba, da haka shan giya haramun. Mun fahimta ko? saboda haka Allah na da ilimi, Allah kuma yana da kaddara akan bayinsa, ya kuma kewaye bayinsa da ilimin sa, wa annallahu qad ahata bi kulli shay'in ilma, sannan wa birran, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye bayinsa wa birran wa ihsanan, wajen kyauta da kyautatawa da falala da ni'ima wa bayinsa subhanahu wa ta'ala. Babu wani daga cikin bayin Allah face yana rayuwa ne karkashin ni'imar Allah, har kafiri don da ganshi a duniyar nan to yana rayuwa ne karkashin ni'imar Allah. Ba wani wanda yake rayuwa a duniya face sai da ni'imar Allah. Ah, yanzu idan Allah ya rike numfashi kana da wani tasarrufi kuma a duniya, akwai wani abin da zaka iya sake yi? Babu shi. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama yanzu ya kare kafafuwanka ya ajiye ka a gida, me zaka yi? Saboda ka duk wanda kaga yana rayuwa a duniya to yana rayuwa ne cikin ni'imomin Allah, shine wa birran wa ihsanan, da ka fa iyyahu na'budu, saboda ka Allah shi kadai zamu bauta mu, ba zamu bauta mu kowa ba in ba Allah ba, ba wanda zamu bauta mishi in ba Allah ba, shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sannan yace wa yubsiru dharratil awalimi kullaha wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu, sannan bayan nan Allah wa yas wa yubsiru dharratil awalimi kullaha, Allah yana ganin kananun halittu gaba daya, sune dharratul awalim, kananun halittu wanda wato kwayen idan ka baya iya ganin su, Allah na ganin su, babu wani abun da Allah baya gani. Shine zaka ga kamar misali Malam Kabiru Gombe in ya tashi waje zaka ji na al-basiru alladhi yubsiru hu dabiba namlatin sauda fi lailatin zalma wa hiya mashiya, wannan sifan Allah ne, ma'ana al-basiru alladhi yubsiru dabiba namlatin sauda, Allah shine mai ganin da yake ganin wato dabiba namlatin sauda, Allah yana ganin tafiyar bakin tururuwa fi lailatin zalma, a cikin bakin duhun dare, wa hiya mashiya tana tafiya, Allah yana ganin ta. Idan ka samu bakan tururuwa baka wulik, sannan ta hau kan bakin dutse, sannan a bakin duhun dare tana tafiya tana tsayawa, Allah ya san ta tsaya, in ta taka dai Allah ya san ta taka, in kafan ta dai ya kare Allah ya san kafan ta dai ya kare, kai yanzu aka ce ma ka nuna kafan ta tururuwa ta ina zaka fara, saboda me? Saboda ganin ka takaitacce ne, saboda ka Allah shi ganin sa gani ne wanda yake a wato cikakken gani. Kuma yanzu misali mu ɗan adam ai koda halitta mai girma ce, idan nisan ta yayi yawa daga inda muke ba mu ganta da kyau. Yanzu ka tsaya daga nan bakin masallacin nan, daga nan bakin mega station, idan mota tana bakin tambari zaka ganta karama ko girman ta ya ragu, tana matsowa kusa da kai girman ta na karuwa, tana kara gaba girman ta yana kara ne, yana raguwa, saboda ganin ka takaitacce ne. A yanzu nan ba muna bauchi ba, daga nan kana hango Sokoto, me yasa baka hango Sokoto daga nan? Ba nisa ta yi ba, ganin ka ne ya kasa, amma Allah da yake ganin sa cikakken gani ne, da nisan da yake daga saman bakwai zuwa Sokoto da nisan Bauchi zuwa Sokoto ne fi nisa, amma ya akai Allah ke ganin abin da ke faruwa a Sokoto kai baka gani, saboda kai ganin ka takaitaccen gani ne, ganin ka mai rauni ne, shi yasa baka gani, baka gani, daka daga nan yanzu inda za a zubda duka gine-ginen da suke daga nan zuwa Miri, in wani ya tsaya a Miri ba za ka ganshi da kyau ba, ba za ka ganshi da kyau ba, nan zuwa Miri minti nawa zaka kai Miri a mashin? Ba za ka ganshi da kyau ba, saboda ganin ka takaitaccen gani ne, amma Allah fa ganin shi gani ne na kamala, shi yasa nisa baya rage ganin Allah. Sannan kuma kai dan adam ganin ka na da wata na kasa, shine duhu na rage ganin ka, haske na kara maka gani. Yanzu ba ga muna cikin haske ba, yanzu muna cikin huni. Yanzu idan ka koma awa 10 baya muna cikin me? Muna cikin dare. Idan aka kashe wuta gaba ɗaya, aka kashe dukkan fitilu, aka dauke hasken wata, zaka ga gaban ka, ba ga gaban ka ba, saboda ganin naka takaitacce ne. Amma shi Allah haske baya kara masa gani, sannan duhu baya rage ganin sa. Sannan kai dan adam jinka yana da tawaya, idan aka bude murya jinka na karuwa, idan aka yi kasa da murya jinka yana raguwa. Yanzu gashi na wage murya ta kuna jina, ɗan waje suna jina, loudspeaker na kaiwa. Inda yanzu dan Jamal Ahmad mu koma gefe mu yi kuskus mu biyu na kusa da mu ba zai ji ba. Me yasa? Saboda jinsin takaitaccen jini. Amma shi Allah fa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar. Yasa Abdullahi dan Abbas ya ce kafiran Makka suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to in suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mala'ika Jibrilu sai kawo masa labarin cewa da wane sun zage ka. Sai suka yi shawari suka ce duk abinda zamu yi shine in zamu zage shi to mu yi kasa saboda kar Allah sai ji ballantana ya fada masa. Suna fadin haka sai Allah ya saukar da aya yace wa asirru qaulakum a wujharu bihi innahu alimun bizati sudur. Allah sai yace in kun ga dama in kun tashi magana ku sirranta ta, in kun ga dama ku bayyana ta, ba ma maganar da kuka yi ta a sirrance ba, wacce take zuciya ma wanda bata fito ba Allah ya santa, ba ma wanda kai asiri ba, wanda ka rike a zuciya ba kake fitowa da shi Allah ya santa. Ya alamu khainatul ayuni wa ma tukfi sudur. Allah ya samu dace. Saboda haka yace wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu. Sannan Allah madaukakin sarki yana jin sautin bayinsa, sannan kuma yana wato ainihin a shaidawa akan dukkanin abinda bayinsa suke aikatawa. Ayyab qaliu alaihi, Allah yana hangin komai. Innahu ala kulli shay'in shahid, Allah mai shaida ne akan komai. Duk abinda ake yi to Allah yana halacci a wajen, kuma ya san me ake yi. Wa kafa billahi shahida kenan. Lahul mulku wal hamdul muhit bi mulkihi wa hikmatuhu al'uzma biha al-khalqu tashhadu. Malan yace lahul mulku, Allah yana da mulki, wal hamdu, sannan Allah yana da godiya, dukkanin yabo da godiya suna tabbatuwa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhitu bi mulkihi, wanda ya kewaye mulkin sa shine Allah, wanda ya kewaye da mulkin sa ya kewaye komai da mulkin sa, babu abinda Allah ya bari, mulkin sa ya kewaye komai, komai yana karkashin mulkin sa. Wa hikmatuhu al'uzma, sannan hikiman sa mafi girma, bi hal khalqu tashhadu, dukkanin halittu za su shaida cewa Allah madaukakin sarki ya halicci komai ne bisa hikima. Duk abinda Allah ya yi to akwai hikima a ciki, halittan mun nan da Allah ya yi akwai hikima. Me yake hikima? Dan mu bauta mu Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, duk abinda Allah ya halicce mu ya, duk abinda Allah ya yi to akwai hikima a ciki, babu wani abin da Allah yake yin shi babu hikima. Sannan malam yace wa nashhadu, sannan zamu shaida mu yi imani, annallaha yanzilu fi duja, cewa Allah yana saukowa a cikin duhun dare. Kama qalahul mab'uthu bil haqqi ahmadu, kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da gaskiya ya ambata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito, manzo Allah yana cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sabai dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir, a kowane dare a lokacin da wato kashin karshe na dare ya rage, in ka raba dare kashi uku to kashin karshe Allah yana saukowa zuwa sama ta daya, yana cewa man yad'uni fa astajibala, wa zai kira ni in amsa masa, man yas'aluni fa uqiya, wa zai roke ni in bashi, man yastaghfiruni fa aghfira la, wa zai nemi gafara ta in gafarta masa. Wannan dole kai imani, kar ka ce to yaya Allah yake saukowa. A wadanda suke fara musu akan wannan sune asha'irawa, wanda a bangaren asha'irawa kuma akwai batattu yan bid'a ya dariƙan Tijjaniya, suna daga cikin wanda suke musu akan wannan. To shi kuma wanda yake bin dariƙan Tijjaniya yayi imani cewa a cikin ka'idojin dariƙan Tijjaniya akwai abin da kwalwanka ba zai fahimta ba, ko sai a ce ka wuce a haka, amma kuma wai hadisan manzo Allah wai kuma duk wannan kwalwansa bai fahimta ba zai watsar da shi. A maganganun Shehu Tijjani in baka fahimta ba ka wuce a haka, baka gane ba amma daidai ne ka wuce, amma a maganganun manzo Allah kuma wai in baka gane ba kai watsi da shi. To kaga wannan babu hankali a ciki, wannan ba hankali a ciki. Akwai maganganun da aka ce a Jawahirul Ma'ani dukkanin mutane mahajubai ne, kai mahajubi ne ba za ka gane ba, so in ka karanta kawai ka yadda haka ne kawai ka wuce. to yaya kuma za a yi ka yadda cewa shehi yana iya maganar da ba za ka gane ba ka wuce kuma ka ce wai maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai wannan kwallon ka yadda da shi kafin ka karba kaga wannan ya batace batace saboda ka karka zo ka ce to ai ai mai yiwa lokacin mu a Najeriya muna ukun dare babu mamaki a Saudiya kuma ana shirin safi to ya akai haka babu ruwanka da wannan manzon Allah yace Allah na saukuwa eh to a duk inda ka tsinci kanka a ko ina ne idan kashin karshe dare na dare yazo to Allah yana saman farko daga ka tashi kai addu'a khalas ka sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nashhadu anna Allah arsala rusulahu sannan zamu shaida cewa Allah ya aiko manzanninsa bi ayatihi ya aiko manzanninsa da ayoyinsa lil khalqi tahdi wa turshidu domin ta shiryar da domin manzannin da ayoyin su shiryar da halittunsa su nuna musu hanya madaidaiciya dukkanin manzannin Allah Allah ya aiko su ne don su isar da ayoyinsa zuwa ga mutane su nuna musu hanya madaidaiciya sannan kuma su wato ainihin shiryar da su to anan akwai abin da zamu dauka kaga nan Allah ya mallan yana ce mana Allah yana aiko manzanni ne don su shiryar da mutane tambaya anan ita ce wake shiryarwa Allah ko manzanni
Allah
na to in nace manzan Allah na shiryarwa nayi daidai in nace manzan Allah na shiryarwa Qur'ani ya tabbatar da haka Allah na shiryarwa eh Qur'ani ya tabbatar da haka to amma wani irin shiryarwa Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya to wani irin shiryarwa shiryarwan da manzo Allah yake shine wato hidayatu bayani wa irshadi shine wato shiryarwa na bayani a maka bayani a nuna maka fayyitaccen hanyar Allah hanya ta gaskiya to wannan shine shiryarwan da manzo Allah yake amma hidayatu qabulin wa tawfiqin a shiryar da kai a datar da kai ka fahimta ka karba ba wanda ya sai maka wannan kuma in ba Allah ba muna ganewa ko saboda kan an ce manzo Allah na shiryarwa eh saboda yana bayanin hanyar Allah ya nuna maka ga hanyar Allah nan manzo Allah baya shiryarwa eh saboda bai kai ya kintsa maka wato bai da ikon ya kintsa maka shiryan a cikin zuciyarka wannan aikin wane ne wannan aikin Allah ne wannan aikin Allah ne sannan mallan yace wa fadala bainar rusuli wal khalqi kullihim sannan Allah madaukakin sarki ya wato ainihin fifita tsakanin manzanninsa da halittunsa gaba daya bi hikmatihi da hikimominsa jallal azimul muwahhadu Allah mai girma da kadaita ya daukaka Allah ya fifita tsakanin manzanninsa a cikin manzanni akwai wanda yake wani daraja tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a cikin manzanni Allah yace mun fifita wasu akan wasu hakanan wajen annabawa ma yace wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd hakika mun fifita sashin annabawa akan sashi to Allah ya fifita tsakanin manzannin sa wasu suna sama da wasu sannan wal khalqi halittun sama duka a komai Allah ya fifita wasu akan wasu nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fauka ba'dhi darajat Allah ya ce mu ne muka raba musu abinda za su rayu da shi a nan duniya wa rafa'na ba'dahum fauka ba'dhi darajat sannan mu ne muka daga darajar sashi akan sashi Allah shine ya raba mu kowa abinda zai rayu akai sannan ya daga darajar wasu akan wasu a wajen arziki ya ba mu wani arziki sama da wani wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fil rizq Allah ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki wajen ilimi ya fifita wasu akan wasu wa fawqa kulli dhi ilmin alim sama ko saman kowanne mai ilimi akwai wanda ya fishi duka wannan fifiko ne da Allah yayi Allah shike daga darajar wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah shike ba mu mulki ga wanda ya ga dama ya kwace a hannun wanda ya ga dama ya daga wanda ya ga dama ya kuma kaskantar da wa da wanda ya ga dama sannan saboda haka yace wa fadala bainar rusuli wal khalqi kullihim Allah yana cewa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd duba ka ga yadda muka fifita sashin su akan sashi yace kuma walal akhiratu akbaru darajatin, Allah yace duk abin da aka yi a duniya wasa ce, sai an je lahira ne zaka ga asalin fifiko wa akbaru tafdila, asalin darajoji da fifiko wani na saman wani, wannan kuma sai an je lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗan aljanna za su dinga hangen wasu a gidan aljanna kamar yadda kuke hangen tauraro daga nan, an gonku ɗaya da shi a nan duniya, amma an je aljanna gidansa in ka daga idonka tazaran da ke tsakanin gidanka da nashi kamar yadda kake hangen tauraro daga nan, kaga asalin bibigo ke nayi wannan, kaga ya ma bintigo akwai layi mai tsayi tsakanin ku da shi, akwai layi. To haka a duniya ma haka Allah ya raba, kana kwanka ma kana takama da ɗan jarinka miliyan 2, wani kuma sai ya ganshi yana da miliyan 500, kaya kai kan ai sai ka miƙa hannu ka ce to ga mu, shi mai miliyan 500 yana ganin ya fi kowa, yana ganin a'a ba ai shi babba ne, sai an masa kuma ga mai miliyan 500, haka ake a duniya. To haka za a tashi a lahira ma, Allah ka ɗaukaka mu duniya da lahira. Sannan ya ce bi hikimatihi, hakan kuma Allah ya yi ne bisa hikima, duk wanda ga Allah ya fifita shi akan wani akwai hikima a ciki. In kaga Allah ya fifita wani akan ka akwai hikima, in kaga Allah ya barka a baya akwai hikima, musamman akan abin da yake da alaka da arzikin duniya, in kaga Allah bai baka kuɗi ba akwai hikima. Din akwai wanda yanzu kana ganin shi bawan Allah ustazu mutumin kirki alquran yayi kuɗi shege ne, wallahi in yayi kuɗi ba karamin matsiyaci za a yi ba, kullun ana hayya ala sallah zai Allah ya dawo masallaci sawun gaba, Allah ya san cewa in yayi kuɗi to ya daina samun sallan jami'i, saboda haka kullun yana Allah miliyan 50, Allah miliyan 50, Allah yana a'a in kai kuɗi ba za ka yi sallah ba. Saboda haka sai a bar shi, kullun Allah sai ya tuna masa talauci ya ce kaga wannan ka bi shi, duk inda ya daga kafansa yana dagawa ƙasa naka, saboda haka shi da talauci har abada ba za su rabu ba. Daka da ya sha kwana kan ya gama shan kwanan talaucin ya duro ya sauka a wajen tare da su matsa gaba har abada bari motsa ba. Amma dai mu fatan da muke shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati, roƙon Allah muke ba mu mai kyau a duniya ba mu mai kyau a lahira. Abu ne mai sauki a wajen Allah ya ba mu kuɗi kuma ya shirye da mu, ba komai bane. Akwai waɗanda sun yi kuɗi kuma sun shiru, akwai wanda ya yi talauci kuma mutumin banza ne shi. Kesa Imam al-Bukhari rahimahullah yana da babi da yi a cikin littafinsa a cikin Kitabul Riqaq, yace wannan babin sunan shi babu fadlil faqr, wannan babi ne akan babin da yake magana akan falalan talauci. Kaga wannan babin kan ai sai an yi daga sukafin a tattaro Hausan da mutane da su fahimta, kafin ka gane falalan talauci ai abu ne mai wahala. To shi talaucin ba shi bane mai falala, in an jarabe ka da talauci ka yi haƙuri shi ne falalan, amma ba tsuran talaucin ne mai falalan ba, inda talauci ne da falala sai a ce kowa ya zama talaka. Allah ka raba mu da talauci. Manzo Allah ma yana addu'a yana Allahumma inna a'udhu bika minal kufri wal faqr, kullum manzo Allah yana addu'a yana Allah yana roƙon ka raba ni da kafirci, ka raba ni da talauci. Da ka ce jallal azimul muwahhadu, Allah mai girma wanda ake kadaita shi ya daukaka, yace fa afdalu khalqillahi fil ardi was sama, mafificin halittan Allah a sama da ƙasa, nabiyul huda wal alamin muhammadu, shine annabin shari'a, annabin da aka aiko shi zuwa ga dukkan halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, babu wata halitta a duniya wadda ke daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibnu Taymiya Allah ya mishi rahama yana cewa wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama afdalur rusuli bittifaqil muslimina, malamai sun ittifaqi cewa babu wani annabi mai daraja mai matsayi wadda ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mutum mai daraja, duk wani annabi mai daraja, to matsayin sa yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai dai yace walakin waqa'a niza'un hal huwa afdalu min jumlatihim, yace inda aka sama sabani tsakanin malamai shine shin idan an tattara manzanni dukansu a waje daya aka sa manzan Allah a gefe daya shin yawan manzannin nan ya kai rinjaye falalan manzan Allah ko bai kai ba? Ibn Taymiya yace qata'a jama'atun bi annahu afdal, malamai da yawa sun ittifakin cewa in an tattara manzanni dukan su aka sasu a mizani aka sa manzo Allah shi kadai a mizani darajar sa zai rinjayi nasu yana sama da su kama anna siddiqahu Abubakar wuzina imanuhu bi imani jami'il ummati farajaha kamar yadda abokin sa sayyidina Abubakar da aka daura imanin sa aka tattara imanin duka al'umar manzon Allah nan kaf aka sa su a sikeli aka sa imanin Abubakar a sikeli imanin Abubakar ya rinjayi na sauran al'umman duka to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka tara manzanni duka manzannin Allah aka sa su a mizani aka daura manzon Allah shi kadai a mizani ba sa an su bane ya rinjaye su sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka ce shine nabiyul huda annabin shari'a wal alamin wanda Allah ya aika shi zuwa ga dukkanin talikai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine muhammadun sallallahu alaihi wasallama yace wa khassalahu arrahmanu ashabahu alula aqamul huda waddina haqqan wa mahadu sannan Allah madaukakin sarki Allah mai rahama ya kebance ma annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa ya zabar ma annabi sahabbansa alula sune alladhina wadanda aqamul huda suka tsayar da shari'a waddina da addini haqqan da gaske suka yi jihadi suka bada dukiyoyin su da rayukan su dan addinin Allah ya daukaka dan wato ainihin shari'a ta tabbata a bayan kasa wa mahadu sannan sune suka yi mana shimfidin da muke takawa akan addini domin shi yasa ibnu qayyim yake cewa ulaika alun nabiyyi wa hizbuhu walau lahum mimma kana fil ardi muslimu da ba din sahabbai ba da yanzu ba wani musulmi a duniya ba din sahabbai ba da ba ko da ba wani sauran musulmi da ya rage a duniya din manzo Allah shi kadai Allah ya aika to da a ce da ya mutu sahabbai ba su tashi wajen isar da wannan sakon ba da musuluncin ya tsaya da musuluncin ya tsaya saboda ka duk wanda zai yi musulunci to bai sai cire sahabbai a ciki ba ai kana koran sabbai a musulunci to da kai da dangin ku ba ku dojen zama dole kai ma ka fita din musulunci ma bai cika musulunci bai da sabbai dan duk abin da za a yi na addini suwa suka rawaito qur'ani suwa suka rawaito mana shi sabbai ne suka rawaito shi da haka mallan yace fa hubbu jami'il ali washabi indana sannan mallan yace kaunar dukkanin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa da ƴaƴansa da dukkanin sabbai mu a wajenmu ma'ashira ahlil haqqi mu a wajenmu taran ma'abota gaskiya shine ahlus sunna kenan fardun mu'akkadu farilla ce mai karfi farilla ce mai karfi kar ka zama dan shi'a ɗan shi'a kuma a bangaren kaunan sahabbai da alul baiti sun kasu kashi biyu akwai rafidawa akwai nasibawa su rafidawa su ne asalin ƴan shi'a waɗannan wanda muka sani su ne wanda ba sa son sahabbai su ƴan wai su ƴan fatin alul baiti ne zalla su kuma nasibawa sai suka ce su kuma sahabbai zalla suke so ba su son alul baiti mu kuma alul sunna sai muka tsaya a tsakiya sai muka ce muna son sahabbai sannan kuma muna son alul baiti muna son sahabbai muna son alul baiti to su kuma masu cewa suna son alul baiti da suka zo sai suka ce iyalan manzon Allah amma banda matansa a ciki ai kaga wani aikin wiwi kuma yanzu sai aka ce ka kawo iyalanka amma banda matanka to suwa iyalan tai na aka samu iyalan su ƴaƴan tai na aka samu su ba ta wajen mata aka samu su ba wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah da ya halitta muku mata daga jinsin ku sanadiyar matan sai kuka samu ƴaƴa to sannan a cikin ƴaƴan da suka ce suna kauna ma sai suka cire guda ɗaya Fatima sai suka ce sauran shidan duka ba ruwan su da su sauran shidan duka ba ruwan su da su sai suka ce suna kaunan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jikokin manzon Allah sai suka ce Husaini ne kadai nasu daga Al-Hasan zuwa kasa ba ruwan su da kowa baruwansu da kowa saboda haka kaga yayin wannan bataci saboda haka mu ahlus sunna muna son sahabbai muna kuma son iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu zagi sahabbai ba mu zagi iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zagi sahabbai ya zama kafiri duk wanda ya zagi iyalan manzon Allah ya zama kafiri sannan yace wa min qawli ahlil haqqi anna kalamahu huwa al-lafzu wal ma'ana jami'an mujawwad malam yace wa min qawli ahli al-haqq da daga cikin maganganun ahli sunna abubuwan da ahli sunna ke tafiya akai anna kalamahu cewa maganan Allah huwa al-lafzu wal ma'ana da lafazin da ma'anan duka maganan Allah ne jami'an dukan su gaba daya maganan Allah ne mujawwadu ay muhkamun wa mutqanun bi alfazihi wa ma'anihi wato ana aiki da su sannan kuma ana da tabbacin cewa da lafuzan da ma'anan duka maganan Allah ne misali yanzu idan nace kul huwallahu ahad wannan ai lafuza ne ko shine asalin tsuran maganan Allah cewa kul huwallahu ahad ce da su Allah ɗaya ne kul huwallahu ahad shine asalin maganan Allah ma'ana kuma shine Allah ɗaya ne ma'ana babu Allah ne babu wani abin bauta din ba Allah ba kaga wannan shine ma'anan maganan Allah to da lafazin da ma'anan duka maganan Allah ne sai dai in me ba da ma'anan ya canza ma'anan maganan Allah zuwa wani abu na daban to sai a ce wannan ma'anan ba maganan Allah bane ma'anar wannan ma'anan maganan mai magana ne muna gane wa ku saboda haka da asalin lafazin Qur'ani da ma'anan Qur'anin dukansu maganan Allah ne dukansu maganan Allah ne to sai dai akwai wanda suke tafiya kan cewa wai Qur'ani halittar Allah ne Qur'ani ba halitta bace Qur'ani maganan Allah ce ba halitta bace eh Qur'ani ba halitta bace Qur'ani maganan Allah ne subhanahu wataala Qur'ani maganan Allah ne kuma a shi Allah subhanahu wataala yana da siffa ta magana Al-Qur'ani ya tabbatar da haka wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah a wani waje yake ji yace qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina id qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nasi id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kaga Allah na nan magana Allah na da siffa ta magana ga Al-Qur'ani magana Allah ne to sai dai abin da zamu dauka shine lokacin da yanzu nazo nace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim to yanzu magana alkalamu alqawlu qawlullah was-sautu sautul qari mun gane ko magana maganan Allah ne amma sautin ba na mai karatu ne kaman ba mu gane ba yanzu zan zo in ce Malam Ahmad karera mana Qur'ani da sautin nan naka sai ce malam malam Habu karera mana Qur'ani da sautin ka sai duka su karanta kul huwallahu ahad misali kaga dai duka magana ɗaya suka karanta iri ɗaya amma kowa da sautin sa so lokacin da shi Malam Ahmad ke karanta Qur'ani maganan maganan Allah yake karantawa amma sautin fa sautin nashi ne to wannan shine aqidan Ahlus Sunna maganan maganan Allah ne sautin ba sautin mai karatu ne alqawlu qawlullah wa sautu sautul qari sannan yace a wa laysa bi makhluqin alqur'ani ba halittan Allah bace alqur'ani ba halittan Allah bace wa anna li khalqihi tayaya tayaya ma za a ce a samu bayin sa wai su kawo magana bi qaulin ka qaulin la su kawo magana irin maganan Allah iz huwa amjadu bayan kuma Allah shine mafi girma ya za a yi a samu wani wanda zai kawo wata magana da take daidai da maganan Allah bayan Allah kuma shine mafi girma to in Allah ya fi kowa girma ashe maganar sa ma ta fi ta kowa girma maganar sa ta fi ta kowa girma ballantana a samu wanda zai kawo wata magana wanda tafi Qur'ani sau 6000 ai kuma wai ya ce annabi ne ya bashi ai to kaga wanda daga cikin su sai ya huta sanda mu matsalan da suka yi ta bamu tuntuntuntun shine da sun ga mana cewa shi Shehu Tijjani da ya karbo salatul fati da sun ga mana raƙumi ya gani ya karba salatul fati a wajensa da ba mu tsaya muna musu ba shikenan ai ba alƙarma wuya ce in kaga annabi kaga katar raƙumi annabi ka gani ba to a shi ba mamaki a Shehu Tijjani a wajen raƙumi ya karbo salatul fati tuntuni da sun mana bayani haka da an wuce wajen sun tsaya suna ta walar da mu a banza da wuri a ba kai dama daga jin wannan magana ai ka san magana ta fi kamar ta fito daga bakin raƙumi amma dai ba daga bakin manzon rahama ba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da kansa ya faɗa a hadisi yace bambancin da ke tsakanin Allah ma da ke tsakanin maganan Allah da maganan bayi kamar bambancin da ke tsakanin Allah da bayin sa ne idan kace ga wata magana tana daidai da maganan Allah so 6000 to kace ga wani mai daraja ne daidai da darajar Allah so 6000 ma'ana wanda ya faɗi maganan ka nuna darajar su daidai da Allah kenan kaga wannan kuma ai ba zai duba to ba wanda yake kawo wata magana irin maganan Allah Allah kuma ya kalubalance kafiran Makka ai a mataki daban-daban farko ya ce in sun yi su kawo kwatankwacin alkur'ani ba su iya ba kullu in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira kaga Allah ya ce inda za a hada na mutane da aljanu a ce su kawo irin qur'ani nan ba za su iya ba da suka kasa sai Allah ya rage kalubalen sai ya ce a kawo surori guda 10 am yaqulu naftara qul fa'tu bi 10 suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce suna ce ka kirkiri qur'ani to ce da su in kun isa kuma ku kirkira ku kawo irin qur'ani kwatankwacin qur'ani surori guda 10 ba wai daga Fatiha zuwa surati Yunus ba daga alamtara kai fa zuwa nasi yayi amma sai kasa Allah ya ce to tunda kun kasa to bari a sake saukowa kasa wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ku kawo sura daya mai kama da qur'ani ba sai suratul baqara ko ali imran ba a'a wal asri da inna ghayra sinsa amma ba su iya ba su iya ba Allah ya ce fa in lam taf'alu in ba ku iya yanzu ba to walan taf'alu kuma har abada har a gaba ba za ku iya ba to fattakun narar lati wa qulu hannasu wal hijara ku ji tsoron muta wanda makamashinta mutane da aljannu ko mutane da duwatsu iddat lil kafirin wanda aka yi tanadin ta dan kafirai ai ya kamata mu samu wajen tsayawa mai kyau ko yace wa nashhadu annal khayra wash sharra kulluhu muna shaida cewa da alheri da sharri gaba daya bi taqdirihi yana zuwa ne da kaddaran Allah wal abdu yas'a wa yajhadu sannan shi kuma bawa yana yin sa'ayi yana kuma ijtihadi ma'ana shine a duk abin da ya faru na alheri ko na sharri to da kaddaran Allah ya faru tare kuma da sa'ayin bawa tare da sa'ayin bawa yanzu in ka samu riba a kasuwa ai Allah ne ya kaddara ka samu riba amma zai yi ka samu riba baka je kasuwan ba ba zai yi ba to zuwa kasuwa shine sa'ayin ka samun riba kuma kaddaran Allah ne saboda haka duk abin da ya faru na alheri da na sharri to ya faru ne da kaddaran Allah tare da sa'ayin bawa sai ka motsa kafin kaddaran ta yi aiki ba za ka zo ka wayi gari ka zauna ka ce kai kan iya abin da kake jira kawai kana jiran a sababi ba kana jiran ka samu alheri ba tare da kai riko da sababi ba zai yi ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya samu wasu mutane suna kwance a masallaci sai ce ku ba sai suka ce na haru mutawakkiluna suka ce ai mun kan ba bukata mun je kasuwa mu mun dogara ga Allah sayyidina Umar yace laqad alimtum anna as-samaa'a la tumdiru dhahaban wala fidda yace ina jin dai kun sani tunda kuke a rayuwanku ba ku taba ganin ran da aka ce sama ta yi ruwan zinari da azurfa ba ba ku taba gani ba ba wanda ya taba gani an yi ruwan naira da dala kowa ya san a ina ake samu naira da dala a kasuwa saboda aka ce ku tashi da buka su ba ku ga Allah Allah ma yana cewa fa yi za ku je ci salatu sai ce mi fanta shirufi al-ardi wabtaqu min fadlillah kaga to kaddara alheri da sharri da kaddarin Allah ne amma kuma bisa sa'ayin bawa sai ka motsa al-akhdhu bil asbab wannan aqida ce ta ahlus sunna riko da sababi tare da yadda da cewa sababin ka bai da ikon tasiri sai da izinin Allah amma Allah bai tsara maka kansa yi maka wani abu ba sai kai riko da sababi wannan shine tsarin Allah shine tsarin Allah duk abin da ya faru ya faru ne da kaddaren Allah inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah yana cewa kuma Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdadu yace wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wa shahadatul kabir muta'al saboda haka shi yasa manzo Allah laka jina cewa ihdis ala ma yanfa'uka wasta'in billah ka kwadaitu wajen yin abin da zai amfane ka wannan shine al-akhdhu bil asbab wasta'in billah ka nemi taimako a wajen Allah wannan kuma shine imani da kaddara ka yadda ba wanda yake sai maka abinda Allah bai baka ba kenan yace wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatu min alkhairi wat ta'ati fiha nuqayyidu malam yace sannan kuma imaninmu magana ce da aiki da niyya bangare guda uku magana aiki da kuma niyya mana shi ita ibada ana samun ta ne daga bangare guda uku akwai ibada kalbiya wanda niyya ita ce mafi girma a ciki ibadan da ake da zuciya akwai wanda ake da harshe akwai wanda ake da gangan jiki akwai wanda ake hada su duka saboda haka mu ibadar mu na farko zuciya na biyu harshe na uku kuma aiki kamar sallah yanzu lokacin da kake sallah kaga duka guda uku nan da su haɗu aiko zuciyarka za ta yi sallah qad aflaha almu'minu alladhina hum fi salatihim khashi'un zaka samu khushu'i a sallah na biyu kuma gabbanka zai yi aiki zaka yi ruku'u ka dago ka yi sujada ka tsaya duka wannan aiki ne na gabbai sannan bakinka zai yi aiki kana karatu zaka motsa baki kana tasbihi zaka motsa baki ba a zuwa sallah kaga mutun ya tsaya ko yayi gum ba sallah kake ba tunani kake tunani kake cewa ga ni nan ina karanta fatiha ga ni nan nayi ruku ga ni nan ina tasbihi tunani kamar aka kawo maka abinci ne kai ka zauna kai dogon tunanin cewa ga kana har ka ci abincin ka kai shi sai ka koshi musamman mata sun bi fadawa cikin wannan rigima mata sun bi fadawa ciki sai ka ganta ta yi shiru abinda tana kallon sama waya aka ban sallah take yi wannan ba sallah ke yi ba tunani ne wannan tunani ne yanzu in na zauna daga nan ina so in je miri sai na zauna ina ta tunanin gani na isa miri har na gama abin da zan yi na dawo shikenan kuma sai zama daga ce na je wani lokacin ma waka kan yi tunanin ka je din magaka a zuciyarka ka suran ta har ka je ka dawo kuma zuwan bai yi ba to ashe in ka tsaya kana tunani ba sallah kake yi ba saboda haka dole sai bakinka ya motsa sai bakinka ya motsa musamman ɗan uwa mata idan kina sallah kika tsaya kika yi zugum kika yi gum to sallah ba sallah kika yi ba wannan da yawan mata ba su gane cewa ba bambanci tsakanin sallar maza da mata ba ai wannan duka sallah sallah ce yadda kake san ba bambanci tsakanin azumin namiji da mace haka yake ba bambancin sallar mace da namiji yadda mace za ta tsaya ta fuskanci alƙibla ta tsaya ta miƙe kafafuwan da su fuskanci alƙibla kar ki zo ko ki baje kafafuwan ki kamar gulki ba ba haka ake sallah ba yadda namiji zai daura hannunsa akan kirjinsa haka mace za ta daura hannunta akan kirji ta kalli inda take sa goshinta yadda namiji zai haka za ta yi ba bambanci tasbihin da za ta yi a ruku'u shine dai kalan da namiji babu bambanci dan manzo Allah da yace sallu kama ra'aytumuni usalli bai bambanta sallar maza da mata ba saboda haka ibadan mu malam yake cewa a niyya ce da aiki da kuma furici min alkhairi ayyuka na alheri wa ta'ati da kuma ayyuka na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala fiha ay a'idun ila niyya fiha nuqayyidu da niyya muke kayyade aiki duk aikin da kai to niyya shine zai mu aikin ga kaidi duk abin da kai babu niyya ya zama aikin banza ya tashi aikin banza eh wa yazdadu bi ta'ati ma tarki manaha wa yanqusu bil isyani jazman wa yafsud sannan imani yana karuwa bi ta'ati gurgudan ayyukan da'a kana kara ayyukan biyayya ma Allah imanin ka na karuwa wa yanqusu bil isyan sannan yana raguwa in kana saba ma Allah subhanahu wa ta'ala jazman ay yaqinan tabbas in dai kana sabon Allah imanin ka zai ragu wannan babu shakka babu kokonto wa yafsudu sannan imanin ma yakan lalace gaba ɗaya manzo Allah ya faɗa a hadisi yace imani yakan tsufa har ya zama kamar tsumma yadda ka san tufafi kakan sa shi a sago shekinsa yana raguwa shekinsa na raguwa har ya dawo tsumma haka imani yake yana cikakke yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zama imanin babu shi gaba ɗaya nuqirru bi ahwalil qiyamati kulliha ina ga mu tsaya nan ko tunda bamu kai baiti 30 ba amma dai mun samu wajen kan gaba wanda zamu iya tsayawa insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi daga kan baiti na 27 ko na'am Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya tara mu cikin lariya ba mu yi kun aiki da shi inda muka yi kuri kuma Allah shi yafi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.